الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدكم وندن جنيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne tafitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Qur'ani kace makon Allah tabaraka wataala darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara kafin darasi ne ubare fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to a lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar annabi Musa alaihi salam game da cewa ya koma a sassauta masa al'ummar sa ba za ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare annabi Musa alaihi salam wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gun ubangijin sa subhanahu wataala ya nemi alfarma cewa a rage masa ubangiji ta'ala ya rage ya dawo ya nuna ma annabi Musa annabi Musa ya ce masa koma komawa a dai rage ma al'ummar ka ba za ba ta iya daukan nauyin wannan adadi har aka kai a ƙarshe ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa innahu la yubaddilu alqawlu ladayya kasan da cewa ba a canza fada a guna ma'ana farko dai 50 nace to she ka kai da al'ummar ka na farlanta muku sallah 5 a tsawon yini da dare amma a waje na a matsayin 50 kin take shine malamai suka ce ta sha bamban da ka'ida wanda Allah ya aje mana da cewa man sha'a bil hasanati falahu ashru amsalha an gane ko sallah 5 ce za mu yi amma a matsayin 50 take misali mutum ne ya wayi gari da janaba amma sai ya manta yana da janaba yayi asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba lokacin da yazo bayan ya gama sallar isha sai ya tuna cewa yau ga ya wayi gari da janaba kuma ga ya sallaci salloli 5 ba tare da yayi wanka ba menene matsayin waɗannan salloli da ya sallata guda 5 waɗannan salloli gaba ɗayan su kwatattu ne sai ya sake su domin duk wanda ya yi sallah halin yana da janaba a kan mantuwa to duk lokacin da ya tuna ya zama wajibi ya yi wanka wannan sallah sai ya sake kamar yadda Ibn Umar ba Ibn Umar ba mahaifin nasa Umar Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin Al-Muwatta ta Imam Malik ya jagoranci jama'a ya musulmanci bayan gama sallah Umar sai ya tuna cewa yana da janaba Umar ya tafi yayi wanka ya sake sallah amma sauran jama'ar ba wanda ya sake sallah dan haka shi wanda yake da janaba da ya jagoranci jama'a shine wajibin sake sallah ya zama wajibi a kansa, amma duk wanda ya bi shi akan rashin sani to wannan ba wannan shi sallar shi sallar shi ingantacciya ce. An gane ku? Dan haka dai a takeice waɗannan salloli biyar sai ya sake su gaba daya. Kamar yadda hadisi yana cikin Sahih Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tada ikamar sallah, iya abin da ya rage ya wuce gaba ya kafara ta harama sai ya tuna yana da janaba. Manzon Allah sai ya ce wa sahabbansa makanakum ku lazinci gunku. Manzon Allah ya shiga cikin gida ya yi wanka, da ya yi wanka sannan ya fito ya kafara ta harama aka ci gaba da sallah. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa duk wanda yake da janaba wannan in ya manta ya yi sallah to dole ne sai ya sake wannan sallah. Dan haka an tada ikama ne, manzon Allah ya ce ku ci gaba da tsayuwa a gunku. Ya shiga ya yi wanka suna nan a tsaye, sannan ya fito kuma ba tare da an maimaita ikama. Shine dalilin da yake tabbatar da cewa ita ikama ko da an samu wani datti to ba maganar a sake ta. Gane ko? Kamar yadda wani lokaci bayan an tada ikama wani sahabi ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gefe suka yi ta tattaunawa, manzon Allah ya da ya zo ya yi kabara ta harama ba tare da an sake tada ikama ba. Na'am. Dan haka kenan fadar malaman malikiya da ke cikin al-izdiya da suke cewa fa in taraka ma bainahuma uidat, ma'ana in tsakanin ta da ikama da kabbara ta harama yayi jinkiri suka ce sai an sake ikama, wannan babu dalilin da ya nuna cewa a sake. Tare da cewa gaya an ta da ikama, manzon Allah ya ce ku da zunci gunku. Ya shiga gida ya yi wanka sannan da ya fito ba a sake ta da ikama, kabbara ta harama ne. Na'am. Sallah ta nafila, misali kana cikin nafila in dai an tada ikamar sallah dole za ka yanke kabilima, ko da kana zaman tahiyya ne yankewa za ka yi in dai baka gama ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat, a wata riwaya idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba. Manzon Allah ya ce idan an tada ikamar sallah babu wata sallah face sallah ta farilla, a wata riwaya in an tada ikamar sallah babu wata sallah face sallar da aka tada ikamar ta. Don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da in an tada ikamar sallah to duk wata sallah da kake ciki dole ka yanke, dole ka yanke kabilima. In ka riga ka sallaci wannan sallar, in ma ka fita ka bar musu masallacin ko kuma kabilima mai da niyyar nafila, amma ba a tada sallah biyu a lokaci guda a cikin masallaci guda. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin al-Muwatta ta Imam Malik, an zo sallar asuba ana sallah, bayan an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah sai ya ga wasu daga bayansa suna sallah. Da aka gama sallah manzon Allah sai yake musu fada yana cewa a salatani ma'an yanzu sallah biyu tare a lokaci guda. Manzon Allah yana musu inkarin yaya an tada ikamar sallah kuma su shagala da wata sallah suna yin raka'atul fajr. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kabbara sallah to duk abin da ke bayansa yana ganin sa kamar yadda yake ganin abin da ke gaban shi. Hadisi ne wanda yana cikin Sahihul Bukhari. Dan haka manzon Allah ya ringa musu inkari yana cewa a salatani ma'a yanzu sallah biyu tare. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa in dai an tada ikamar sallah to dole mutum ya yanke. Malaman malikiya da wasu malamai suke cewa in ka riga ka kulla raka'a ka kai wata to ba za ka yanke ba sai ka yi kokari ka dan sauƙaƙa ka kawo ta biyu. Menene hujja? Suka ce Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a, wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku. Suka ce wannan ita ce hujjar wadda take tabbatar da cewa ba za ka yanke ba amma za ka yi kokari, wato ka dan sauƙaƙa sallar ka kawo raka'a ta biyu ka salanci. wasu malamai irin Sani Imam Shafi'i suka ce a ayar abinda take nihi wala tudilu a amalakum kada ku bata ayyukanku ta hanyar nuna ma wasu kujiyarwa kai aiki dan jama'a su gane su yaba ko dan su ji su fada shine Allah yake nihi wala tudilu a amalakum amma kasancewar kana cikin sallah ta nafila aka tada sallah ta farilla dole zaka yanki sallar ita da kanta ne ta baci dole zaka yanke kuma ba tare da wata sallama ba yankewa zaka yi kai kabbara ta wuri ma na'am
malam me ne hukuncin mutumin da yake aikata aiki laifi ne yake ko
wani misali mutum ya aikata aikin laifi aiki na saba ma ubangiji sannan ya tuba sannan kuma ya sake komawa kan wannan aiki sannan halo ya zama wajibi akan shi ya koma tuba in so dari zai koma kan wannan aiki to ya zama wajibi akan shi so dari ya tuba zuwa ga ubangiji a gane ko idan mutum ya tuba ya kyautata tuba ma'ana ya cika sharuɗa na tuba Allah zai karɓi tubarsa in shaidani ya rinjaye shi ya sake komawa wannan aiki to ya tabbata cewa halo ya zama wajibi akan shi ya sake tuba ko da so nawa ne to illa kasancewar in mutum ya tuba yana daga cikin kyautata tuba sabubban da suke kai ka zuwa wannan aiki na sako ka lisance su in wasu abokai ne ka raba hanya da su idan wani wuri ne wanda kasancewarka a wannan wuri shine yake ingi za ka zuwa wannan aiki na sako dole ka kaulace ka barko kamar yanda hadisi ne ingantacce mutumin da ya kashe 100 mutum 100 ba daya ya tambaya a nuna masa wato wanda yafi kowa sani sai aka nuna masa wani mai bautar Allah sai je ya tambaye shi yace masa shin ina da tuba yace mutun ne ya kashe mutun 100 ba daya shin yana da tuba a gun ubangijinsa yace ina shi ina tuba mutumin da ya kashe mutun 100 ba daya to a lokacin nan ya cike lissafi suka zama 100 daidai da shi wannan wanda ya bashi fatawar cewa baya da tuba ya sake tambaya a nuna masa aka nuna masa wani malami yace yi masa tambaya mutum ne ya kashe mutum 100 shi yana da tuba a wajen ubangijinsa ya ce ai babu abin da zai sha makance tsakanin shi da tuba a wajen ubangijinsa a lokacin nan sai ya umarce shi ya ce masa abin da nake so da kai kaurace ka bar wannan ƙasa taka domin ƙasar ka muguwar ƙasa ce kuma gari kaza akwai wasu bayin Allah masu bautar Allah je ka kasance tare da su ka ci gaba da bauta ma ubangijinka ya fita ya kama hanya ya yi rabin hanya mutuwa ta cin masa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa mala'iku na azaba da mala'iku rahama suka zo suna jayayya wannan suna cewa nasu ne wannan su ma fama suke su karɓa cewa nasu ne Allah ya turo wani mala'ika a sifar ɗan adam ya zame musu alƙali ya ce a auna inda ya fi kusa garin da ya fito ko garin da yake nihin zuwa kenan sai a kwatsa shi a nan da aka auna garin da yake nihin zuwa da ɗani ɗaya wato ya fi kusaci mala'ikun rahama suka karɓe shi a shahida a nan wannan malami ya ce masa je ka ƙasa kaza akwai bayin Allah na gari ka je ka ci gaba da zama da su ka bauta ma ubangijinka ƙaurace ma ƙasarka domin muguwar ƙasa ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk mutumin da ya tuba game da aikin sako to duk dalilan da suke ingiza shi zuwa wannan sako ya kamata ya kaurace masa in guri ne to ya kaurace ma gundun wasu abokai ne ya canza abokai don haka dai a taƙaice ba maganar cewa in ka aikata aiki na sako so ɗaya ka tuba Allah zai karɓi tubanka in kai so biyu za a karɓi tubanka in kai so uku za a karɓi tubanka in ka koma karo na huɗu ba za a karɓi tubanka wannan kwata-kwata babu dalili akan shi in so tubawa ya aikata aikin sako in dai ya kyautata tuba to Allah zai karɓi tubansa na'am ko da ta farilla ce kake yi a cikin masallaci kana tsammanin cewa an gama sallah a wannan masallaci ashe ba su yi ba ka zo ka kabbara sallah sai aka zo aka tada ikamar sallah dole za ka yanke ta ka kalli su kwarai domin ba a tada sallah biyu a lokaci guda a masallaci guda irin wannan za ka samu rashin fahimta a irin masallatai na kan hanya na matafiya wasu sun zo suna sallah sai kaga wasu sun koma gefe su ma suna yi maimakon in kun tarar da wasu suna sallah abin da ya kamata ku yi sahu ku yi in an salamce ku tashi ku ci ko abin da ya rage ku to amma sai kaga wasu nan suna tasu nan wasu suna tasu wannan suna tasu wannan kwata kwata bai dace ba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta 21 wanda tun daga aya ta wato 10 zuwa ta 21 wato kissa ce Ubangiji ta'ala yake kissanta mana wato irin takaddama wadda ta wakana tsakanin annabi Musa alaihi salam da babban makiyinsa makiyin Ubangijin da ya aiko san ai ya aiko shi shine wato Fir'aun shine kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa iznada rabbuka Musa an yiti qaumal zalimin Ubangiji ta'ala ya ce ba mutanenka labari lokacin da Ubangijinka ya kirayi Musa ya ce da shi an yiti qaumal zalimin ya kai Musa jeka ga wasu jama'a waɗanda suke azzalamai domin sun zalunci kawunansu an gane ku game da dora bauta ba a mahallin da ta dace ba kauma Fir'aun su ne mutanen Fir'aun Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Musa ya je an aika shi a matsayin manzo zuwa gare su ala yattaqun Ubangiji ta'ala ya ce da su shi yanzu ba za su ji tsoron Ubangijinsu su yi kokarin sanya garkuwa tsakaninsu da azabar sa qala rabbi a lokacin nan annabi Musa sai ya ce ya Ubangiji na inni akhafu an yukadzibu yace ni ina jin tsoron Fir'auna da jama'ar sa su karyatar da ni game da sakon da ka aiko ni da shi wa yadiqu sadri in ku sun karyatar da ni to zuciyata fa za ta yi kunci wala yanda liku lisani a lokacin da zuciyata ta yi kunci harshe na ba zai sako nai bayani bayanin da za su gamsu da shi domin annabi Musa alaihi salam yana da cuta ta iina to kaga shi ko mai iina duk lokacin da aka bata masa rai ya fusata to kalla a fahimci me yake fada shine yace wa yadiqu sadri wato zuciyata za ta kuntata a lokacin da suka karyatar da ni wala yandani kulisani yace harshe na ba zai sako nai bayani bayanin da za su gamsu da shi don haka yace fa arsil ila harun yace ya ubangiji na bokonka nake ka aika ma haruna dan uwana ya zame mun mataimaki akan wannan sako da ka dora kenan shi ya kasa bayani dan uwan shi Harun sai ya karbi bayani shine anan ya nemi cewa a sanya masa mataimaki kamar yadda ya gabata a cikin suratul Taha waj'alni waziran min ahli haruna akhi to shine anan yace fa arsil ila harun yace ya ubangiji na aika ma dan uwana Harun shi ma ya kasance mataimaki ne tare da ni akan wannan manzanci don haka wannan yana nuna mana idan ka samu alkhairi wanda ya fi dacewa wannan alkhairi da ka samu ya shafe shi a farko shi ne wanda ya fi kusa da kai kaga anan annabi Musa alaihi salam matsayi ne Allah ya bashi matsayin da babu wani matsayi sama da shi shi ne ar-risala manzanci amma sai ya roki Ubangijin shi cewa irin wannan matsayi da ya bashi ya ba dan uwan shi Harun ne zaman to mataimakin shi kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Maryam shine yake cewa ko yake cewa wana daina humi janibi turil aymana wa qarrabna hulajiya wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya shine anan yace an arsil yake cewa fa arsil ila harun yace ya Ubangiji na aika ma dan uwana Harun wato ya kasance kenan mataimaki gare ni akan wannan manzanci Ubangiji ta'ala ya karbi addu'arsa ya maida Harun cewa shine mataimakin annabi Musa akan wannan sako da aka dora masa sai ya ce wala hum alayya dhanbu kuma wannan wani uzuri ne na daban bayan wancan uzuri annabi Musa ya koma ba Ubangiji sai ya ce wala hum alayya dhanbu yace suna da da'awar wani laifi a kaina da nayi musu, an gane ko, wala hum alayya dhanbun ay da'awa dhanbi, wato suna da da'awar wani laifi a kaina da nayi musu, shine kisan kai. Fa akhafu an yaqtuluni, yace ina jin tsoron su kashe ni a madadin dan uwansu da na kashe, kamar yadda zamu iske a can cikin suratul qasas, wani daga cikin mabiyan fir'aun ya dare wani daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam yana nihin zaluntar shi, wannan dan uwan annabi Musa ya nemi cewa annabi Musa ya kawo masa dauki, ya kawo masa agaji, annabi Musa ya kawo dauki domin ya hana azalunce shi. To wajen ya hana azalunce shi, annabi Musa ya ja hannu ya dambaci wancan azzalimi, to sai Allah ya kaddara cewa lokacinsa ya kai sai ya fadi ya mutu. Annabi Musa ba yayi nihin kashe wannan ba, a'a Allah ne ya kaddara cewa karshen lokacinsa ya zo, dambatar da annabi Musa ya masa kai tsaye sai ya fadi ya mutu, kamar yadda Allah ya faɗa, fa waqazahu Musa fa qada alayhi, in aka ce al-waqzu wato shine mutum yayi bugu bayan ya jimke hannunsa, to shine a lokacin nan annabi Musa ya ce hadha min amali shaytan, yace wannan dai yana daga cikin aikin shaytani, innahu aduwwun mudillun mubin, to shine anan annabi Musa ya ce walakum alayya dhanbu, wato suna da da'awar wani laifi a kaina da nayi musu, shine kisan kai. Fa akhafu an yaqtulun, yace ina jin tsoron su kashe ni a madadin dan uwansu da na kashe, kenan wannan ma uzuri ne annabi Musa alaihi salam ya ba ubangijinsa na cewa wannan sako dai a dan rangwamta masa saboda shi ga abin da yake so. Ubangiji ta'ala ya ce masa kalla, ko daya ai ba za su kashe ka ba, fa zahaba bi ayatina, ubangiji ta'ala ya ce kai da dan uwanka Harun ku tafi da ayoyina, ku je ku faɗa musu cewa ni na turo ku, inna ma'akum mustami'un, ubangiji ta'ala ya ce lalle mu tare da ku muna sauraron abinda fir'auna zai ba ku na amsa, kamar yadda ya gabata inna ni ma'akuma asma'u wa ara, ubangiji ta'ala ya ce ina tare da ku, ina jin irin amsar da za a ba ku, kuma ina ganin abinda zai wakana tsakanin ku, shi anan ya ce inna ma'akum, ya ce lalle muna tare da ku, mustami'una, kuma muna jin irin amsar da za a ba ku, wannan ma'iyya ce khasa wadda ba ta kasancewa ga kowa sai mu ne, ma'ana Allah yana tare da annabi Musa da dan uwansa Harun tare da kula da su da basu karfin gwiwa, amma ba cewa yana tare da su da zatin shi ba, da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa, kamar yadda ya bada labari a cikin Al-Qur'ani. Kamar misali yanzu walillahi al-masalul a'la, yaro ne kake so zaka aika, sai ya ce ina jin tsoro a hanya, ai akwai wani tsoro nake tare ni, sai ka ce je kai ina tare da kai, me kake nihi ina tare da kai, ma'ana ina tare da kai da kula, amma ba kana nihin cewa kana tare da shi, ma'ana da zatin jikinka. Kamar misali wani me za ku faɗa ga wani, wani je ka sa gabanka muna tare da kai, me kake nihi muna tare da kai kenan, za mu baka goyon baya, za mu baka karfin gwiwa, shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce inna ma'akum mustami'una, lalle mu muna tare da ku, kuma mustami'una muna sauraron abinda wato za su baku na amsa. Fa'ati ya fir'auna, Ubangiji ta'ala ya ce ku je ma fir'aun wa kula ku ce da shi inna rasulu rabbil alamin, lalle wato mu dai manzanni ne na Ubangijinka, Ubangijin halittu, ma'ana kowane ɗaya daga cikinmu manzo ne na Ubangijin halittu da ya turo mu zuwa gare ku, ko fa kula inna rasulu rabbil alamin, wato ku ce da shi inna rasulu rabbil alamin, kowane ɗaya daga cikinmu kenan, ni da ɗan uwana Harun, wato kowane ɗaya manzo ne na Ubangijin halittu. An arsil ma'ana bani Isra'il, magana ta farko annabi Musa ya ce masa an arsil ma'ana bani Isra'il, wato ka saki jikokin Yaqub tare da mu, domin fir'aun ya kama banu Isra'il yana bautar da su, yana dora musu ayyuka waɗanda suke masu wahala, ya rike su a matsayin bayi, shi ne anan farkon abinda ake buƙatar a yobe da su an arsil ma'ana bani Isra'il, ma'ana ka saki jikokin Yaqub tare da mu, lokacin nan annabi Musa yana son ya koma da su ƙasar Sham. Kala a lokacin nan wato Fir'aun sai yace da Annabi Musa alam nu rabbika fina walidan, shin yanzu ba mu ba muka rene ka kana yaro karami a cikin mu, ba mu muka rene ka ba, wala bista fina min umrika sini, ka zauna shekaru a cikin mu, min umrika game da kwanukan rayuwarka, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, ka aikata aikin ka wanda ka aikata, wa anta min al-kafirin, kai Musa dai kana daga cikin masu mutunci, me yake nihi da aikin da ya aikata shine kisan kan da yake, kenan bai manta ba. Shine yace masa alam nu rabbika fina walidan, shin yanzu ba mu ba muka rene ka a cikin mu walidan tun kana yaro garami, wala bista fina, ka zauna a cikin mu sinina shekaru, min umrika game da kwanukan rayuwarka, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, kuma ka aikata aikinka wanda ka aikata, wa anta min al-kafirin, yace kai ne Musa kana daga cikin masu butulce, na maka ni'ima ta wuce a lissafa amma ka butulce. Kada sai Annabi Musa alaihi salam yace masa fa'altuha, lalle aikin da kake fada haka ne na aikata idan, amma fa yayin da na aikata wannan aiki, wa ana min ad-dallin, wato ina daga cikin waɗanda wani abu bai zo mun daga wajen Ubangiji na, ma'ana ban san doka ba, ko kuma wa ana min ad-dallin, ina daga cikin masu jahiltar cewa karshen al'amarin haka zai wakana, ni na bige shi ba dan na kashe shi ba, amma a karshe sai ya zamanto Allah ya kaddara mutuwarsa, ko kuma wa ana min ad-dallin, wato ina daga cikin masu kuskure, wannan abu da nayi ba da ganganci bane ne, sai yace fa farartu minkum, dan haka kuma sai na guje muku, lamma khiftukum, lokacin da naji tsoron ku, ma'ana kada ku biyo baya ku shafan sa, na kaura na koma kasar Madiyana, birnin Madiyana, yace fa wahaba li rabbi hukuma, a lokacin da na koma Ubangiji na sai ya bani hukuman ita ce annabta, waja'alani min al-mursalin, kuma ya sanya ni daga cikin manzanninsa, kaga anan Annabi Musa ya nuna masa kenan cewa ba Musan bane ba na da ka sani, Musan ya canza, bayan nayi wannan aiki na koma kasar Madayna, bayan na koma Madayna Ubangiji na ya bani annabta kuma ya bani manzanci, kenan a yanzu a matsayin annabi nake kuma manzo nake, takanas kuma Ubangiji na ya turo ni zuwa gare ka. Kira zamu tashi wannan aya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an abadda bani Israil. Qala Fir'aun wa ma rabbul 'alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. Wato Ubangiji ta'ala na faɗa hikaya game da faɗar Annabi Musa alaihi salam ga Fir'aun, lokacin da yake gora masa akan wasu al'amura na cewa ya tarbiyyantar da shi yana yaro garai, kuma ga irin sakayyar da ya masa, ma'ana shine ya kashe masa wani daga cikin mabiyansa, shine Annabi Musa alaihi salam ya ce masa wa tilka ni'matun, wannan abin da kake faɗa wato wata ni'ima ce ta munnuha alayya, wanda kake gora mi ita, an abbatta bani Isra'il, wato dan ka bautar da banu Isra'il, ni baka bautar da ni ba, an gane ko, kenan bi an abbatta bani Isra'il, a sababin ka bautar da banu Isra'il, ni baka bautar da ni ba. To anan da shi Annabi Musa alaihi salam yace wa tilka ni'matun, wannan dai wata ni'ima ce ta munnuha alayya, wanda kake gora mu. To malamai sai suka yi sabani game da tawilin ita wannan aya, wasu suka ce anan Annabi Musa alaihi salam yana tabbatar ma Fir'auna cewa haka ne kwarai ya masa ni'ima tunda ya tarbiyyantar da shi tun yana yaro karami kuma bai kashe shi ba kamar yanda ya kashe kankanan yara daga cikin Banu Isra'ila kuma bai bautar da shi kamar yanda ya bautar da Banu Isra'ila an gane ko kenan sai ya zama ma'anar watilka ni'imatun alayya lalle wannan wata ni'ima ce wadda kamu tamunnuha alayya wadda kake gora mu an abbata bani isra'il shine ka bautar da banu isra'il ni baka bautar da ni ba ka kashe ƴaƴan su kuma ni baka kashe ni ba ko kuma ya zamanto ma'ana ta biyu kamar yadda wasu malamai suka ce anan inkari ne annabi Musa alayhi salam yake masa da yace watilka ni'matun tamunnuha alayya yace wa tilka ni'matun yanzu wannan wata ni'ima ce ta munnuha alayya wadda har zaka gora min ita cewa ka tarbiyyantar da ni kuma nayi kisan kai a cikin ku ka bautar da banu isra'il ni baka bautar da ni ba shine yace wa tilka ni'matun ta munnuha alayya ma'ana yaya zaka gora mun wannan cewa ni'ima ce kamu alhali ka wulakanta mutane na ka bautar da su domin duk wanda ya wulakanta jama'ar ka kai ya wulakanta kenan wa tilka ni'matun tamunnuha alayya shin yanzu wannan har wata ni'ima ce wadda zaka gora mu an abbata bani isra'il bayan ka bautar da banu isra'ila mutane na domin ka wulakanta su wanda ya wulakanta jama'ar ka kai ya wulakanta kenan anan annabi Musa alayhi salam yana inkarin cewa ai ba wata ni'ima bace da zai gora masa saboda menene ya masa bayan ya wulakanta jama'arsa kuma bautar da banu isra'ila kai ai zalunci ne ba dan sun cancanta ba ka bautar da su kenan shine yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya shin yanzu wannan har wata ni'ima ce wadda zaka gora mu na cewa ka tarbiyyantar da ni ina yaro karami an abbata bani isra'il bayan ka bautar da banu isra'ila mutane na domin ka wulakanta su ko wulakanta da ni qala fir'aun a lokacin nan fir'aun sai yace da annabi Musa wa ma rabbul alamin wani ne ne ubangijin halittu wanda kake rai cewa wai shi ya aiko ka anan fir'aun yana neman wai annabi Musa alaihi salam ya siffanta masa ubangijinsa abun bautarsa wanda ya turo shi ya bayyana masa wai jinsin menene tare da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da jinsi ma'ana cewa ubangiji ta'ala ya yi kama da wani abu kamar yadda ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir don haka annabi Musa alaihi salam da zai bashi amsa sai ya bashi amsa game da wato ayyuka na ubangiji subhanahu wata'ala domin ubangiji subhanahu wata'ala babu wani abu da ya kama da shi shi fir'auna anan tambaya yayi a nuna masa wai ubangijin da ya turo annabi Musa na menene jinsin sa don haka yayi amfani da lafazin ma shine yace qala fir'aun sai yace da annabi Musa wa ma rabbul alamin wani abu ne ubangijin halittu wanda kake rai cewa shi ne ubangijin da ya aiko ka zuwa gare ni qala sai annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wato shi ne ubangijin sammai bakwai wal ardi da kassai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankaninsu rabbu anan bi ma'ana khaliq ma'ana shi ne ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kassai bakwai da duk abin da ke tsakankaninsu in kuntum muqinina in har kun kasance masu sakankancewa game da abubuwan da kuke gani da idanku to ku tabbata cewa wannan ubangiji shine ubangijin da ya aiko ni zuwa gare ka shi ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake sakankaninsu anan annabi Musa alaihi salam wato ya bashi misali game da sanar da shi ubangijin da ya aiko shi ta hanyar halittunsa ayyukansa abubuwan da ya aikata shi ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai ya halicci halittun da suke tsakankaninsu tunda abinda idan ku ya nuna muku kuna yarda da shi ku yi yaqini da shi to ku tabbata ubangijin da ya halicci wannan saman bakwai da kasan bakwai da abinda ke tsakankaninsu shine ubangijin da ya aiko ni zuwa gare ku shine yace in kuntum muqinina in har kun kasance masu sakankancewa game da abinda idan ku ya nuna muku to kusa kankance cewa shine ubangijin da ya cancanta ku bauta masa. A lokacin nan Fir'aun sai ya kimauta game da ba annabi Musa amsa, saboda su dabi'arsu da al'adarsu duk abinda idan ka ya gani dabi'ar dan adam to zai iya kasgatawa ya yarda da shi abinda ka gani da idan ka. To amma anan an nuna maka cewa ka tambaya wane ne ubangijin da ya aiko ka kai annabi Musa. Annabi Musa ya ce ubangijin da ya halicci saman bakwai da kasan bakwai da abinda ke tsakankanin su in kuntum muqinina, shi kuma ai ya tabbata saman bakwai da kasan bakwai da abinda ke tsakankanin su na halittu ya wuce a ce wani dan adam ne ya halicce su. To a lokacin nan sai ya dimauta kana sai ya faɗa ne man haulahu ga wanda ke gefinsa wato na manyan fadawa, yace ala tastami'un, yace yanzu ba kwa jin abinda wannan ke faɗa na cewa wai ubangijin da ya halicci sammai da kasai da abinda ke tsakankanin su shine ubangijin da ya aiko shi. Ya dimauta don haka sai yake faɗa ga fadawansa yace ala tastami'un, yace shin yanzu ba kwa jin abinda yake fara. Me yasa? Saboda su fadawan Fir'aun da duk jama'arsa a lokacin nan iya aqidarsu cewa sarakunansu su ne allolinsu, ba su da wani abun bauta face waɗanda suke mulkarsu. To don haka annabi Musa alaihi salam sai ya daɗa musu a wajen bayani da ya wautar da hankulansu ya ce ala tastami'un, yanzu ba kwa jin abin da yake faɗa na wauta. Kala sai annabi Musa ya ce rabbukum, ina nihi ubangijinku, ma'ana wanda ya halicci, wa rabbu aba'ikum al-awwalina, kuma ubangijin uwayenku na farko. An gane ku, saboda ku da uwayenku kuna daga cikin jimillar abinda ke tsakankanin sama da ƙasa. Shi ne yace rabbukum, ina nihi ubangijinku wanda ya halicce ku, wa rabbu aba'ikum al-awwalin, ubangijin uwayenku na farko. A lokacin nan Fir'aun sai ya dada dimauta sai ya ce inna rasulakum, lalle manzan naku allazi ursila ilaykum, lalle wannan manzo naku wanda aka turo muku, da majnun, yace lalle yana da tabon hankali, yana wasu maganganu, maganganun da ba ma fahimtar su kuma ba ma ba musamman da ingancin su, domin su a iya aqidar su duk wanda yake magana maganar da ba a hankalta to suna kiran shi cewa mai tabon hankali, duk wanda ba a fahimtar maganarsa. To dan haka yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum, lalle manzan naku wanda aka turo muku, da majnun, yace lalle yana da tabon hankali, yaya zai ce ubangijinku ubangijin uwayenku na farko. Kana sai annabi Musa alaihi salam yace masa rabbul mashriq, ina dinihi ubangijin mahudan rana, wal maghrib, da mafadatta, wa ma bainahuma, da duk abin da ke tsakankanin su, in kuntum ta'qiluna, in har kun kasance kuna hankalta kuna fahimtar inda aka sa gaba, to ku tabbata wannan ubangiji shine ya cancanta ku bauta masa, saboda idan ka fitar da gabas da yamma to babu abin da ya rage, duk abin da yake kudu da arewa ne yana tsakankanin mahudan rana da mafadatta. Shine yace rabbul mashriq, ubangijin mahudan rana, wal maghrib, da mafadatta, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakankanin su shine ubangijin da ya aiko ni, in kuntum ta'qiluna, yace in har kun kasance kuna hankalta kuna fahimta to ku daina bauta ma wani, ku dukufa akan bauta masa. A lokacin da Fir'aun ya tabbata cewa fa duk wani hamzari an yanke masa, ma'ana an kafa masa hujja, to dan girman kai da nuna isa sai yace da annabi Musa, la in ittakhadta ilaha ghayri, yace rantsuwa nake da girma na da buwayata, yace Musa in har ka riki ilahan wani abun bauta ghayri banda ni, la aj'alannaka min almasjunina, yace lalle ne zan sanya ka daga cikin ababan tsirewa a kurkuku, iyaka shede da barazana da yayi ma annabi Musa, la in ittakhadta ilaha ghayri, yace in har ka riki wani allah abun bauta ghayri banda ni, yace la aj'alannaka, lalle ne zan sanya ka min almasjunin, daga ababan tsirewa a cikin kurkuku, ma'ana zai sanya shi kasu, saboda kasancewar kamar yadda malamai suke faɗa cewa Fir'aun yana da tsananin azaba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya siffanta shi da haka cewa Fir'auna bil autan, yana da tsananin azaba. To shine anan yake ma Annabi Musa alaihi salam ka shiri da barazana cewa in har ya sake ya rufe wani Allah na daban banda shi, to zai sanya shi daga cikin waɗanda suke ababen tsarewa a kurkuku. Kada sai Annabi Musa ya ce masa lokacin da ya masa wannan kashiri da barazana na sanya shi kurkuku, yace awalau ji'tuka bi shay'in mubin, yace yanzu koda na zo maka wato da wani abu wanda yake mabayyani ma'ana da wata aya a fili, koda na zo maka yanzu zaka sanya ni kurkuku? Annabi Musa ya faɗa masa haka domin ɗabi'un mutane kamar yadda ɗabi'arsu take in ni ba canzawa ba su kai. To shi dan adam yakan karkata, wato ya karbi gaskiya ya ma kansa adalci idan hujja, idan an masa bayani dalla-dalla ya gane, sai idan mutum ya canza ya sanya wani abu wanda yake da girman kai. To shi yasa ana Annabi Musa ya ce masa awalau ji'tuka bi shay'in mubin, yace yanzu kurkuku zaka sa ni koda na zo maka da wani abu wanda yake mabayyani ma'ana wata aya a fili? A lokacin nan kala Fir'auna sai ya ce da Annabi Musa fa'ati bihi, zo da ayar in kunta minas sadiqina, in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa wato kana da wani ubangiji na musamman da ya aiko ka, to zo da ayar mu gani me za a yi take in kifa alqa asahu. Musa sai ya jefar da sandarsa, a lokacin nan tana hannunsa sai ya jefar da ita. Fa idha hiya thubanu mubin, sai ga maka ta koma wata babbar macijiya mubin wadda take mabayyaniya ga ta a fili, ta koma babbar macijiya. Kamar yadda ya gabata a cikin suratu Qaha, lokacin da Annabi Musa yana cikin tafiya da wannan sanda tashi a hannunsa, Ubangiji ta'ala ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mi ke hannunka ya Musa? Yace hiya asaya atawakkau alaiha, yace ya Ubangiji na sanda ta ce wadda nake dogaro da ita idan ina tafiya ina dogara ta. Wa ahushu biha ala ganami, kuma ina karkado ganyen itace ga dabobi na dan su ci. Wani ya fi hama aribu ukura, kuma ina da wasu bukatu na daban game da wannan sanda banda abinda na ambata. Ala alke haya Musa, Ubangiji ta'ala ya ce Musa jefar da wannan sanda. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, Musa ya jefar da wannan sanda, sai ga maka ta koma wata babbar macijiya tana tafiya da gaggawa. A lokacin nan Allah Ubangiji ta'ala ya nuna masa wannan mu'jiza, sannan aka ce masa wadu mumi yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra, aka ce ya sanya hannunsa fi jaybika, a cikin wuyar riga. A lokacin da ya sanya wannan zuwa hammatarsa, ya sanya tafin hannunsa da ya hudu, sai ga hannu yana kyalli yana haske tamkar rana. To a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya bashi waɗannan ayoyi, aka masa guzurinsu aka ci, kuma lokacin nan sai aka ce to an aika shi zuwa ga Fir'aun. To don haka a nan bayan ya tattauna da Fir'aun, ya bashi dalilai waɗanda suke nuna cewa Ubangijin da ya aiko shi shine Ubangijin da ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, amma sai ya yi girman kai. Annabi Musa sai ya nuna masa cewa to yanzu zaka sanya ni kurkuku ne koda na zo maka da wata aya wadda take mabayyaniya? A lokacin nan Fir'auna sai ya ce a zo masa da ayar da ke. To shine a lokacin nan fa'alqa asahu, Annabi Musa sai ya jefar da sandarsa, fa'idha hiya thubanu mubin, sai ga maka ta koma wata babbar macijiya mubin wadda take mabayyaniya. Thuban wato ita ce macijiya wadda ake kiranta kamar ake kiranta mesa, ita ce thuban, ta zama babbar macijiya mubin wadda take a bayyane. Wa naz'a yadahu, Annabi Musa sai ya fitar da hannunsa, ma'ana ya sanya hannun shi cikin wuyar rigar shi cikin hamatar shi, sannan ya fito da hannun. Fa idha hiya bayda'u lin-nazirin, sai ga maka hannun ya zama fari kal, yana kyalli yana haske irin yadda rana take haske da naduri daga masu kallo. Ya zamanto tafin hannun Annabi Musa ya dauke wa mutane ido. A lokacin nan qala lil mala'i hawlahu, Fir'aun da ya ga waɗannan ayoyi guda biyu sai ya faɗa ga jama'ar da ke gefin sa na fada yace da su inna haza da sahirun ali lalle wannan wanda yake da awar manzanci yace dan dabo ne alimin kuma masanin dabo wannan ma wani wautar da hankali wautar da hankula ne wanda yake na daban bayan can ya wautar da hankulan su cewa wasu tsaya su saurari abin da yake fada abinda hankali ba zai kama ba to anan annabi Musa da ya nuna masa wannan ayoyi guda biyu kuma sai yace da su inna haza lalle wannan mutumin da kuke gani yace da sahirun alim lalle dan labo ne kuma masanin dabo ya kware a wajen harka ta dabo yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri kadai abinda yake nihi shine ya fitar da ku daga kasar ku ta Masar bisihrihi da dabar sa kaga wannan shi ma wutar da hankula ne ma'ana yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri yana nihi kawai ya fitar da ku daga kasar ku ta Masar bisihrihi da dabar sa shi kuma hamiya ta dan adam tana motsawa duk lokacin da za a ce a raba shi da wani abu wanda yake na asalin sa a ce da karfin tsiya za a fitar da kai daga garinku to sai inda karfi ya kare ya wutar da hankulan su akan haka dan ya kare ingiza su ya kare zuga su shine yace yuridu an yukhrijakum min ardikum kadai yana nihi ne ya fitar da ku min ardikum wato daga kasar ku ta Masar bi sihirihi da daban sa amma za ta amuru yace menene shawarar ku bi za ku yi umarnin cewa mu aikata da shi shawarar fadawan sa yake ne amma za ta amuru wato me za ku yi umarni da shi me za ku bada da shawara a aikata da annabi Musa qalu sai suka ce da shi suna bashi shawarar cewa arji wato jinkirta masa kar kai gaggawar kama shi da hukuma wa akhahu dan uwan nasa ma Harun jinkirta masa wa ba'ath aika fil madaini a cikin duk wasu burane naka hashirin jama'ar ka suna masu taruwa ya atuka bi kulli saharin alim su zo maka da dukkan wani saharin wanda ya kware a wajen dabo alim masanin dabo sahar ma'ana wanda ya kai matuka a wajen iya dabo idan aka ce sahir dan dabo sahar wanda ya gwadance a wajen dabo iya shawarar da fadawa suka bashi cewa kada ya gaggawa ya gama da annabi Musa da dan uwan nasa suka ce masa arji jinkirta masa wa akhahu da dan uwan nasa wa ba'ath suka ce ka aika fil madaini cikin burananka jama'ar ka hashirina halin suna masu taruwa an gane ko za su taro zuwa gare ka ya atuka su zo maka bi kulli sahari wato da dukkan wani kwararre a wajen dabo alim wanda yake masanin dabo ya karbi wannan shawara ta fadawa ya jinkirta ma annabi Musa da dan uwan sa Harun bai yi gaggawar da mukarsu da hukuma ya aika duk wasu burane na shi birni da kauye cewa a bincika a tona a tankade a lauraye a samu wani kwararren dan dabo a zo da shi haka ko akai hujumi as-saharat wa yaji ta'ala yace sai aka tare ɗan dabo limiqat yawmin ma'lum wato ga wani lokaci na wani yini wanda yake salalle shine ranar idin su kamar yadda ya gabata a cikin suratu qaha faja allana maw'idan la nukhlifuhu nahan wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zinati wa an yuhshara an-nasu duha fir'aun ya nemi cewa annabi Musa ya sanya musu wato ma'alqawlata lokaci wanda za a hadu ayi kurayya wanda shi annabi Musa ba zai saba ba su ma ba za su saba ba a sanya lokaci wanda ya dace wanda kowa zai zo a haɗu annabi Musa ya ce maudu kuma yawmu zina ya ce ma'alkawantar haɗuwar mu da ku yawmu zina ranar ado ke na ranar idin su tunda ranar idi ita ce ranar da take tara jama'a na birni da ƙauye ya ce wa an yi husharar nasu duwa ya ce kuma a tara jama'a a lokacin hazi domin duk taron da za a yi a lokacin hantsi ya fita zuwa sama da taron da za a yi da yamma ko da dare ko da sauransu shi ne ya ce wa an yi husharar nasu duha a tara jama'a a lokacin hantsi shi ne can ubangiji ta'ala ya ce fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata shi ne anan ubangiji ta'ala ya ce fajumi as-saharatu wato sai aka tattara 'yan dabo na fir'aunu limiqati yawmin ma'lum, saboda lokaci na wani yini wanda yake sananne wanda annabi Musa alaihi salam wato ya alƙawanta musu. Waqila linnasi, aka faɗa ga jama'a, aka yi shaida birni da ƙauye, hal antum mujtami'un, shi jama'a ko za ku taru ku ga kurayya da za a yi tsakanin Musa wato da ƴan dabo na Fir'aun. Aka yi sanarwa birni da ƙauye duk jama'a suka taru. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce waqila linnasi, aka faɗa ma jama'a, hal antum mujtami'un, shi ko ku masu haɗuwa ne domin ganin wa zai yi galaba. La'allana nattabi'u saharata, shine ya ce domin wato mu bi ɗan dabu, in kano humul galibi, da in suka kasance su suka rinjayi Musa da ɗan uwan Saharu. La'allana aili kai nattabi'u sahara, dan mu bi wato ɗan dabu, in kano humul galibi, da in sun kasance su ke da rinjayi akan Musa. Wasu malamai suka ce a nan izgili ne yake da annabi Musa, wai la'allana nattabi'u sahara, wato dan mu bi ɗan dabu, yana nihi wai Musa da ɗan uwan shi Harun da jama'arsa, in kano humul galibin, in sun zamanto su suka yi rinjaye akan ɗan dabu da Fir'aun, ta hanyar izgili ne yake faɗa haka, ko kuma ya zamanto a sahara, yana nihi ɗan daban shi kenan. La'allana nattabi'u sahara, dan mu bi wato ɗan daban mu, in kano humul galibin, in sun kasance su suka yi rinjaye akan annabi Musa. Falamma ja'a sahara, lokacin da wato ɗan dabo suka zo, qalu li fir'auna, sai suka faɗa ga Fir'aun, suka ce da shi a inna lana la ajra, suka ce ranka ya daɗe, shin yanzu muna da wani lada na musamman, ma'ana muna da wani sakamako na musamman, in kunna na hannun galibin, in har mun kasance mu muka yi rinjaye akan Musa, tambaya suke. Kenan a nan kafin a yi ƙurayya, suna tambayar shugabansu na cewa in su suka yi rinjaye, a bayyana musu, a faɗa musu mene ne aka tanada musu na sakamakon lada. To don haka wannan ba laifi ba ne ba na kasancewar, in mutum ya sa ka wani abu, to kana iya faɗa masa in na yi kaza mene ne sakamako, mene ne za a iya bani wanda yake na sakamako a kan shi. Shi ne a nan suka tambaya. Suka ce masa a inna lana la ajran, shin yanzu muna da wani sakamakon lada na musamman, in kunna na hannun galibi, da in har mun kasance mu muka yi rinjaye ga annabi Musa. Qala na'am, Fir'aun ya ce da su kwarai, ma'ana kuna da lada na musamman da na tanada muku. Wa inna kum idhan lamina al-muqarrabin, yace lalle in har kun yi rinjaye akan Musa, yace kuna daga ababen kusantarwa a fadata, ma'ana za ku zamanto fadawana waɗanda suke da Musa. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, annabi Musa yace da su ku jefa abinda za ku iya jefawa na dabu. Kafin haka amma annabi Musa sai da ya musu wa'azi kamar yadda ya gabata a can, waylakum la taftaru ala Allahi kadhiba, an gane ko, yace kai can ku kada ku yanki ƙarya ku jingina ma Ubangiji. Annabi Musa ya gargaɗe su ya ja hankalinsu. Wa yusihi takum bi azab, in har kuka yanki ƙarya kuka jingina ma Ubangiji, to Ubangiji ku sanna cewa Ubangiji ku zai tumbuke ku da wata azaba ta musamman gaba ɗayan ku. Wa kad khaba man iftara, annabi Musa ya ce musu tabbas duk wanda ya yanki ƙarya ya jingina ma Ubangijinsa, to ya tabbata cewa ya tabi a duniya da lahira. A lokacin nan fatanazahu amrahum bainahum, suka dinga jayayya tsakaninsu, suna shawara, wasu suna cewa a gwada, wasu suna cewa wa sarrun najwa, suka kuye iya abinda suke da shawara su kar wanda ya ji abinda suka faɗa. To shine a nan Ubangiji Ta'ala yake faɗa mana qala lahum Musa, annabi Musa ya ce da su alquma antum mulku, ya ce ku jefa abinda za ku iya jefawa na dabu ku gani. Fa alqaw hibalahum wa isiyahum, a lokacin nan sai suka jefar da igwansu wa isiyahum da sandunansu, dama sun zo da lamtu na igwai wato da sanduna. Lafazin hibal jam'i ne na habl, habl igiya kenan. Lafazin isiyu jam'i ne na asa, shine yace fa alqaw hibalahum wa isiyahum, sai suka jefar da igwansu da sandunansu wa qalu sai suka fada suka ce bi izzati fir'auna wato muna rantsuwa da kasaita ta fir'aun da buwayarsa inna lanahnu al-ghalibun lalle muke da rinjaye akan ka kai Musa wato wannan duka wani ban tsoro ne suke ma annabi Musa alaihi salam wai su suna da yakinin su suke da rinjaye akan shi wa qalu suka fada bi izzati fir'aun ma'ana mun jefa wannan sanduna namu ko kuma muna rantsuwa da buwaya ta fir'aun inna lanahnu al-ghalibun lalle muke da rinjaye akan ka me ya biyo bayan shi ne ubangiji ta'ala ya ce fa alqa musa asahu annabi musa sai ya jefar da sandarsa fa idha hiya talqahu ma yafikun sai ga maka sandar annabi musa ta koma babbar maciya tana hadiye ma ya afikuna duk abin da suka yanka ne ƙarya suka zo da shi ne din Allah ya ko fadi zahiya talqahu sai ga maka tana hadiye ma ya afikuna duk abin da suka yanka ne ƙarya suka zo da shi ne din gaba ɗayan waɗannan igwai da sanduna wato sandar annabi Musa alaihi salam ta hadiye su fa uliki yasaharatu sajidina a lokacin nan yan daban fir'auna gaba daya sai suka fadi sajidi da suna masu sujada ga ubangijin da ya halicce su qalu suka ce amanna mun gaskata bi rabbil alamin da ubangijin halittu wanda annabi Musa ya fada mana rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun suka ce mun yi imani da shi me ya kai su haka domin su sun san dabo sun san hakikanin dabo abinda annabi Musa ya zo da shi wannan ya wuce dabo sun tabbata ba dabo bane dan haka gaskiya ce ta bayyana gare su kuma Allah ya musu dace game da karbarta shine ubangiji ta'ala ya ce fa uliki yasaharatu sajidi wato yan daban fir'aun sai suka fadi sajidina suna masu sujada ko shi kasa qalu suka fada amanna bi rabbil alamin mun yi imani mun gaskata da ubangijin halittu rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun a fili suka fada jama'a ku waye a lokacin nan qala sai fir'aun ya ce amantu lahu yanzu kun yi imani da annabi Musa ku gaskata shi qabla an a'zana lakum kafin na ba ku izini ai in ma imani za ku yi da shi ku me ka wuya to ai ya kamata ku nemi izini na shine yace amantu lahu qabla an a'zana lakum yanzu ku yi imani da shi ku gaskata shi kafin na ba ku izini yace to mun gane mu da farko innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr lalle mu sannan babban ku ne wanda ya karantar da ku dabo ya ba ku karamin dabo shi ya rike babban a hannunsa dan haka an zo kurayya kuma yayin rijaye akan ku dan haka yace fa da saufa ta'lamun yace da sannin za ku yi sanin abin da zai biyo baya na uku ba lalle ne yace fa da saufa ta'lamun da sannin za ku yi sanin hukumar da za ta biyo baya gare ku shine sai yace la uqabdi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin yace lalle ne zan yanke muku hannuwa da kafafuwa min khilafin sabani ma'ana kafar dama hannun hagu an gane ko hannun hagun wato hannun dama kafar hagu shine yace wala usalli bannakum ajmai yace bayan haka kuma zan tsire ku a jikin ku tuttiran dabino gaba ɗayan ku kamar yanda ya gabata wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli yace lalle ne zan tsire ku a jikin ku tuttiran dabino kowa ya gan ku yace wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma za ku yi sani ku tabbata ayyuna ni da ubangijin na Musa wane ne mafi tsananin azaba kuma wane ne mafi dawwamar da wani a cikin azaba shine anan da yi musu barazana yace la uqabdi anna aydiyakum lalle ne zan yanke muku hannuwa wa arjulakum da kafafuwa min khilafin wato safani hannun dama kafar hagu wala usallibannakum yace kuma lalle ne zan tsire ku gaba ɗaya ajma'ina gaba ɗayan ku a jikin ku tuttiran dabino kowa ya gan ku qalu sai suka ce masa labayya ai babu wata cutarwa dan kama da wannan azaba inna ila rabbina munqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijin a can cikin suratul qaha da yace wa la usallibannakum fi juzu'in naqli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Sai suka ce masa lan nusiraka alama ja'ana min albayyinati wallazi faqarana. Suka ce ya kai Fir'aun, wato ba za mu zabe ka mu fifita ka akan abin da yazo mana na hujjoji a bayyane, mun tabbata annabi Musa gaskiya yake akan cewa Allah ya aiko shi. Wallazi faqarana, suka ce mun rantse da ubangijin da ya kage halittar mu, ba za mu zabe ka ba mu bar gaskiya. Faqdi ma anta qad, suka ce aikata duk abin da zaka aikata na hukuma. Inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya, iya abin da zaka yi wannan rayuwa ce ta duniya fa. Azabar da kake mana in mun mutu dole zaka dakata, duk azabar da mutun yake maka zaran an ce ka mutu to shikenan dole zai dakata. Saboda shi ai mawaci baya jin duk wani radadi, kamar yadda wani mawaki yake cewa man yahun yasuhulul hawanu alayhi ma li yurhim bi mayyitin ilahu. Shi matacce baya jin radadin raunin da ake masa, duk sukan da zaka masa baya ji. Shi ne suka ce masa faqdi ma anta qad, aikata duk abin da zaka aikata. Inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min asir wallahu khayrun wa abqa. Shi ne anan suka ce masa la bayr, wato babu wani cutarwa, ma'ana duk abin da zaka yi inna ila rabbina munqalibuna, lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu, kuma idan mun koma zuwa gare shi zai sakauta mana da irin abin da ya dace. Inna naqumu, suka ce lalle mu muna kwadayi muna fatan an yaghfira lana rabbuna khabayana, ubangijinmu ya gafarta mana kurakuranmu, wannan dabu da muka yi a baya. An kunna awwalan mu'min, suka ce tabbas mun zamanto mu ne farkon masu yin imani daga cikin mabiyan Fir'auna, ma'ana mu mun ga gaskiya kuma mu ne farko, sai dai wasu su biyo baya. Insha Allah nan za mu dakata a darasi mai zuwa, kenan za mu ga cikon bayani da ya zo akan wannan kissa, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.